sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye da tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal dalar da kuma niya kana ana iya kama mu a dunar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da tattaunawa da Mamur Kwari yayi da Dr. Nasir Adamu akan wanki mai shari'an nan da aka ce ana tuhuma da cin hanci da rashawa kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Ibrahim Alfahame sai kuma labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba sai kuma sakonin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hanki lafiya ga labaran Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan da ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Syria makon jiya ta fashe ne a ma'ajanar makaman ƴan tawayen Syria da inda aka boye ta bayan da aka kai harin jirgin sama wani rahoton Amurka ya nuna cewa la shakka wannan gubar iska da niya aka bada ta kan farar hula majalisar tsaron ƙasa ta fito da wani rahoto a fadar shugaban Amurka ta White House a jiya talata mai bayyana cewa amfani da haramtaccen guba a matsayin makami da Syria ke yi wata barazana ce muraran ga duniya Rahoton ya zargi Syria da Russia da neman yaudarar duniya game da wanda ya kai hari na makaman guba kan mutanen Syria a wannan karan da kuma lokutan da suka gabata. Majalisar tsaron ƙasar ta yi kira ga al'ummar duniya da ta fito ta yi magana baro-baro da kuma nuna ƙarar cewa ba za a lamunta da wannan aika-aikar ba. Ko da yake majalisar tsaron bata bayyana abin da ka iya biyo baya ba. A majalisar ɗinkin duniyar Amurka da Burtaniya da Faransa na ƙoƙarin komawa kan wani ƙuduri na baya can wato a yau ɗin Laraba ko da yake dai wannan hanzarin da ƙyar ya kai labari saboda ana kyautata zaton Rasha za ta iya hawa kujerar naki game da wannan batun
Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Talata cewa Koriya ta Arewa na neman ta janyo wa kanta matsala ta wajen ci gaba da shirin ta na nukiliya sannan ya kira ga China da ta kwabi gwamnatin ta Koriya ta Arewa mai fada a Pyongyang. A wasu sakonni biyu na Twitter da ya tura, Trump ya ce, "Idan China ta yanke shawarar taimakawa, hakan zai yi matukan kyau. Idan kuma ta ki, to za mu magance abin da ba tare da taimakon ta ba." Bai dai cikakken bayanin irin matakin da Amurkan za ta dauka ba. Trump ya ce ya gaya wa shugaba Xi Jinping a gana wasu a makon jiya a Washington cewa zai fi kyau ga China idan tawarware matsalar Koriya ta Arewa China ce babban abar gadara Koriya ta Arewa ta yadda ma majalisar nazarin kasashen waje ke cewa China ce babban aminiyar Koriya ta Arewa ita ce babban abokin cinikarya ta wanda ta fi samun mata abinci da makamai da kuma makamashi to amma China da ma ta da damuwa yadda Koriya ta Arewa ke gwaje-gwajen makamai masu linzami wanda ya sabawa wato takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata
to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran ƴan adawa a ƙasar Zambia mai yawan magana gaban sagadi a cewar mai magana da yawun jam'iyyar su a bayanin saga muryar Amurka jiya talata wannan kamu wani bangare ne na takaddamar da ta biyo bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Agusta wanda ƴan takarar biyu kowannen su ke ikirarin shi ya ci mai magana da yawun ƴan adawa Charles Kakuma ya ce ƴan sanda sun balle kofar gidan jagoran ƴan adawa Hakainde Hichilema da daren ranar Litini suka toshe duk wata kofar tserewa sannan suka jefa wa mutanen cikin gidan barkonon tsohuwa kana suka yi awan gaba da Hichilema din Kokoma ya ce zuwa har safiya ƴan sanda ba su tuhumi Hichilema da wato ba kuma sun kai shi kwalejin ƴan sanda don su yi masa tambayoyi ya ce dama an gargadi jami'ar su cewa hakan na iya faruwa saboda wani al'amari cikin ƴan kwanakin nan da suka gabata, inda tawagar Hichilema ta gamu da ta shugaba Edgar Lungu yayin da mutanen biyu ke kokarin halartar wani taro a yammacin Zambia. Wannan ne karo na biyu da aka kama Lungu tun daga watan Oktoban bara, lokacin da ƴan sanda suka kama shi suka tuhume shi kuma da shi da mataimakinsa game da batun zagon ƙasa makasa saboda zargin da suka yi cewa zaben da aka gudanar ba a yi shi cikin gaskiya ba.
Shugaba Donald Trump ya amincewa Montenegro ta shiga kungiyar NATO jiya Talata, wanda wani ci gaba ne ga wannan karamar kasar ta yankin Baltic dake fafutuka ganin ta an amince da kokarinta na shiga kungiyar ta NATO. Fadar White House ta ce Trump na son ganawa da shugaban Montenegro da kuma shugaban NATO a watan gobe a Brussels don yin maraba da kasa ta 29 da ta shiga kungiyar ta NATO. Fadar ta White House ta ce shigar Montenegro kungiyar zai nuna ma sauran kasashen da ke sha'awar shiga kungiyar cewa har yanzu kofar shiga wannan kungiyar fa ta kasashen yankin Atlantika da Turai na nan bude, saboda haka kasashen da ke yammacin Balkan na iya zabar makomarsu.
Ba wanda ya cancanci a masa irin wannan wulakanci, abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin sama na United Airlines Oscar Munoz ya ce kenan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A ci gaba da tattaunawa da Mamud Kwareyi da Dr. Nasiru Adamu akan sake alkalin da aka kama kuma aka sake shi. Mamud ya tambaye Dr. Nasiru, baya ganin wannan tamkar koma baya ne ga yaki da cin hanci da rashawa?
Gaskiya ne, ni ma na yarda da haka, domin kowa aka yi a ƙasar nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lasisi aka ce, sannan aka ce ga shedun kudi da aka samu wanda ya kasa ba da hujja, sannan aka ce an yi bincike an ga dole a shaje shi. Wannan magana ce cin hanci da rashawa an san babban matsala ce a ƙasar nan. To ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wannan bincike na kokop, kar ka manta ba alkali ne, babban alkali ne aka kai shi gaban kotu, gaban alkali babbai irin sa. Saboda haka kaga kana buƙatar kwakwaran shaida cikakkiya da bincike na kokop na ƴan sanda. Saboda haka abin da alkali ke cewa daga abin da na karanta cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba, kuma wato mafi haɗarin abin shine yanzu idan har misali a ce an tafi kotun ɗauka ƙara ta ce ta amince da wannan, ka san fa wato sallama ce ta sallamar an wanke shi wankewa wanki gaba ɗaya
so da sabulu
kware da gaske, ba wanda yake digo sake kai shi kotu akan irin wannan charge, da discharge ne za a iya. Amma in aka yi wannan local submission discharge ake cewa on the merit, ma'ana an sallama bisa hujja.
To wannan yana nuna cewa zancen da wasu ke cewa option Attorney General da hukumomin na yaƙi da rashawa irin su ICPC da EFCC kaman wato ba sa kwalkwale binciken yawanci kaman ya samu gindi zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullun, kaman hakan in ta tabbata kenan.
I za iya ce kusan haka, kaman misali in ka kalli, ina ganin in ka kalli kaman sharuɗi da yawa da EFCC suke sauri suka yi mutane kotu, zaka ga da ƙarshe an je an kasa tabbatar da laifi an saki mutum, ko da mutum ba ya yi laifin nan, saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da ra'ayi da gaskiya, abin da suka gani na gaskiya, hujja ta gaskiya. To kaga wannan yana da cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yaki da cin hanci da shaida da FCC da ke yi, sa'annan kuma da shi Ocean Attorney General misali ya kamata, abin da nake gani ya kamata ya mai da hankali shi. Kaga kamar yadda ake a Amurka, ofishin Attorney General yana da alaka ta court da court, domin yakan ba ƴan sanda umarni misalin a matsayin wanda ke da saman su. A nan ƙasar eh gaskiya ne Attorney General da dama, amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da ƴan sanda dole su bi magana da ra'ayi na asu kaiwa caji gaban kotu, misali su gani su ce nan ku yi bincike kaza ku gyara nan ku yi gyara. To in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma kwamishina na shari'a ba, to za a ci gaba da yin wannan da ban kuturo ake cewa kuma ne, duk wanda ke harkar shari'a ya sani a ƙasar nan, kowaye na jango ƴan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin kwamishinan shari'a ba a jiha ko kuma ofishin ministan shari'a a tarayya, duk wanda ya zo ya ce baka wani sabani haka sai dai munafurci. Idan sun ga dama kai shi ofishin kwamishinan shari'a yayi su kawo wato kundin bincike na mai laifin suke saboda bai da iko a kansu. To kaga abin da yake nufi ne kamar America, babu wani dan sanda da ya isa Attorney General ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu yake bai isa ba. To abin da yake so shine a Najeriya dole in ana so ai adalci abu guda biyu. Na daya dole ya kasance su yan sanda dole ne su bi maganar ministan shari'a ko kwamishinan shari'a, sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai wanda suke bincike akan yan sanda su kansu kamar yadda ake shi a Ingila, wanda idan dan sanda ya ba daidai ba za a bincike shi, amma hukumar yan sanda a ce ita ce za ta bincike su za a gane abin a cikin kunne. Amma ya kasance akwai wani bangare wanda kuma wato kamar wasu yan doka na musamman kamar tsofin yan sandan kansu ko tsohon sojoji ko wasu mutane masu martaba a cikin kasa a sa su ne za su rinka bin wani haka ina ganin shine an san
jar bari kan bude maka ai mulki ni ke mace ta Allah sannan shine hanyar
oh Allah shauta. To bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba.
Duniya tuddai Allahumma duniya tuddai Allahumma duniya sammai Allahumma duniya kasai Allahumma duniya teku Allahumma duniya dacin Allahumma duniya yanzu Allahumma duniya gobe rabamu da sharran masharanta sabamu da halin magulmaci. To kun yi zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai wani ya ce ma baka da kirki sam. Muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take.
To Allah zagan dan maraya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, Malam Nura Suleiman ya fito kadara ya zargin cewa Alhaji Garba Muhammad Noma a Jarman Bauchi shine yayi uwaye madaukiya wajen kwace musu gidan gadon da aka raba musu shekaru biyu bayan da kotu ta basu. Jarman na Bauchi ya ce shi ya hada Laraba Gambon Ali da lauya. To amma kuma bai wani abin da ya saba ma ka'ida ko addini ba.
Sana Garba Muhammad Noma Jarman Bauchi kuma dan kasuwa a yanzu. Ni ban shiga ba, ban shiga raban gadon su ba, ban kuma yi wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci ba. Abinda nayi ina tabbatar ma kaina cewa nayi abinda musulunci ne yace ayi. Wayannan abubuwa ma ban san yayi zafi haka ba sai ran da naje ta'aziyya na wani mutumi na wanda yake dan kanin shi Alhaji Nuru ne Kabiru garkuwan zanna. Na miƙa ma Nuru ga hannu mai gaisa ya ki ban taɓa shi ban san shi ba, ni ban san Nuru ba. Na ce me na maka sai ya ta magana ka kwace mana gado kai. Na ce Nuru kar ka yi haka, gadon wa gadon laisar mai taba. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ce Nuru ban san ka ba, to kai ne ka je ka yi uwa ɗin ka kwace mana gado. Na ce ba haka aka yi ba. Da da ka saurare ni, yake sauraro na a lokacin na zo ta'aziyya yayi ta fada yayi ta fada. Allah ya sa na zo da mai kwanciyar hankali ba an sa masa ba. Na ce kai hakuri, amma in da ka san tsakaninmu da mahaifinka da ma maganar ba a je kotu ba. Shi gaba daya ba ni na ci amana. Na ce to Allah shi ne shaida. To tarihin rigiman mai sauki ne, ni Alhaji Mai Salami ta ba makwabcina ne kuma wana ne.
To mahaifin shi
yau? Mahaifin shi Nuru. Ko muna tare da shi fiye da kima. Yakan zo gidana, although ni ne kani. Akwai ran da ya zo gidana, na ce alaihi lafiya lafiya. Ya ce yaya abubuwan? Ya ce a lafiya kallo. Na ce kanwana ta zo, ita Laraba kenan. Ta ce aurenku ya kare. Ya ce haka ne ya kare. Kuma baka da mata? Ya ce eh. Na ce haba Alhaji, haba. Kana bukatan wani abu a rayuwa na namiji ya taimaka maka, wanda yake haramun ne in ba dole ba yarka ta maka haramun ne bai kuma kamata danka ya maka ba shine tsiraici an yi ma mai gidanmu wanda ta rike mana shi gaba daya daban ba iyayenmu ba kada ka yadda ka zauna a cikin daki kai daya wani abu ya faru yace to jinmu ya kake so yace don Allah ka mai da ita duk abin da kake so zan yi na kira Larabar ta Larabar zan mai da ke gidan yayana wane nace Allah sile a nace dole kai zaki koma wato wannan kafin rasuwansa kenan ina tsaman ko shekara biyu ko shekara uku ni ne na mai da auren Laraba da Alhaji Sule suka koma a mata da miji kaga ina tarayya da Laraba a matsayin ta ita kanwar abokina ne wanda tana bayan mu lokacin da muka tashi muna yara shi kuma Alhaji Sule shi ma makwabcina ne kuma wana ne kuma akwai aminci da tarayya wanda daga nisa shi sai Allah sai shi wanda ya rasu nan garkuwa shi ne san tarayyan mu garkuwan zanna to Allah sai ya rasu da ni akai janaiza akai komai ban san nuru ba da aka zo aka gama abubuwan nan Laraba ban san me ake ciki ba ban san inda aka raba gado ba ta zurce mun an raba gado a ce to tace to ta gode kana yan bayan ko shekara ɗaya ne tace mun gidan saman nan fani ya dame ni kaga ba zan iya hawa saman ba na biyu gashi sun yi gini da an tona rami an zo an yi gini ba zan iya hawa ba nace to yake so tace ni kan dan je a canja mini nace Laraba ni ba zan iya canja miki ba yaran nan ma ba su ba san su ba tace to ita ba za ta je kotu nace dan je kotu ki nemi wani hakinki dan hada ki da abokina kaji abin da na sani kenan na hada ta da abokina wanda duk abin da ya dame ni na shari'a shike mini shine Haruna Yakubu
bata ga maka cewar ita kudi ta nema daga faru ba
wannan ba san maganar ba wallahi bata ga mun ba
to akwai batun da yake ake alakanta ka da shi kan cewar a lokacin da yake a kotu aka shiga a dangane da wannan batu yasa kotu aka kwace wannan mallakan gadan su shi wato Nuru din kenan aka ce lalle sai a ba ma ita Hajiya Laraba sai aka ce sai in kai ne kai magana abin zai yi ba ganin lalle kana da wani abin da zaka ce ko ka hana ko ka sa a yi
babu dalili na shine ni ba alƙalibi ne wallahi ban san kotun da aka je ba ni dai abokina lauya shike komai in akwai bukata in yi kuma ban isa in ce alƙali ya yi shari'a in canja ba babu shakka wani abokina rabe jibiya ya kira ni ga farikicin da ake ciki jarmai na ce to bari in tambaye lauya in ji ya aka yi na tambaye lauya ya ce mun jarmai ka bar su wannan shari'a an yi ta fa akan a je a tabbatar da ita shekara ɗaya an ƙi yi na je na bi yanzu za a tabbatar da ita saboda haka a je a samu Laraba ta ba da hakkinta amma ni tun da kato nan ba nawa ba ne na Laraba ne babu dama in ce dan tsayar in na tsayar in ce mata me amma yanan yaro Nura na gaya masa da bayan wannan rigima da ya faru baffansa ya zo ya same ni ya bani hakuri akan yanda Nura ya ci fuska na ko ya ci mutunci na a wajen ta'aziya na ce masa wallahi babu komai rayuwa ne na sama da sauki ni da dan siyasa ne ana abin da ya fi haka yace to wanda jarmai ya za a yi na ce ya kamata a samu masalahanta da Nuru lokacin da ake rikicin nan ya zo ya san ni yanda muke tarayya da ubansa ban san shin ba ya zo ya ce mun ga abin da ake ciki da na hallara su da Laraba da su an sasanta sasantawan sun sai da gida amma wallahi ina tsammanin Laraba ba su sun sai da gidan ba ita ba ta sani ba to da za ka zo ce to yanzu ya za a yi na ce yanzu abin da za a yi ni zan yi wani abu ita Laraba ta yi hakuri a tsaishi Nuru da suka riga suka sayar da gida su kawo wani abu a cikin abin da suka sayar saboda sun riga sun sayar shi wanda ya sayi gida ya ce ya yi gyara har 600,000 ya dan ƙara asara ƙanƙanuwa maimakon ya je shari'a tunda an ci shi ma ji kotu akan maganar da Nuru ya kawo wani abu ita Laraba a kamanta wani abu daga wajen Nuru daga wajen wanda ya sayi gida a ba ta yi hakuri sai na ce a gaya ma shi wanda ya sayi da gida ya je ya samu Nuru ga shawari ya ce ai ya ga mai Nuru kafin wannan lokaci kafin ma ya je kotu wata biyu bai same shi ba yanzu ba zai iya ba da komi ba shi ba ya da komi to ni ne zan ɗauki dukiya na fitar da Laraba bayan ga cin mutunci da aka yi amma tsakaninmu da uban Nuru ga irinta na ce to tunda yake haka ne in ba za ku yadda ba Laraba kar ki sai da gida ki jira ko da a samu wata sasantawa akan wannan abu da sauransu in kuma za ki koma cikin gida ki je ki zauna to ya gyara miki je ki zauna tunda ita Laraba abin tausayi ne ba ta baiwa ba ba ma da Allah sallaba ba ta baiwa ba
akwai lokacin da yake aka bukace ka a kotu ko kuma aka yi maka sammaci daga ko kuma ka je ka zaman to shaida kan wannan batu
ba ta zuwa kotu ba ba a neme ni ba don ai ba da a neme ni ba don ni abinda aiki na ba da nayi wanda Nuru nake da bakin jini a wurin sa shine goyen bayan Laraba ta je ta nemi hakkinta ba inda laifin komai sai wuce haka
nan wannan batu dai inda yake nake ka shiga ciki shine gwadawa da kai mai ita wannan Laraba da ta kawo maka kuka akan hanyar da za a bi don a samu mata hakkinta kenan
ba gwadawa ba taimakawa ne yawa tunda ta kawo a matsayin kanwata ita kanta mama Rainiya don ba ta da uwa ba ta da ubayo a duniya gashi ta tsubuwa ta take tafiya kuma tana bayan mutaren ka taci da ne da yayunta shi yasa ne kuma akwai wannan zumuncin da dukkan tsohon abokanai na saboda haka banga abin da zai kai ba shi ma Nura ya zafafa abin kamar yanda ya yi min rashin mutunci a wannan gurin ba kuma na nemi a samu sasantawa amma daga wurinsa ma an ki sasantawa bayan kotun shari'a da kafin kotun shari'a amma da an samu sasantawa bayan abin da aka yi ma da an samu sasantawa wanda kamar yanda na gaya maka yanzu
to da karshe me kake gaya wa shi Nura don ya fahimci matsayinka akan wannan batu da ya ma alakanta ka da shi
kaman adalci yau kamar yanda muka zauna da mahaifin shi da ma lafiya kalau idan rigimar rayuwa ta same shi wallahi kamar yanda ne Laraba ka zan masa inda ina da hali amma ba zan je kotu in wakilce shi ba amma in dai je kotu zan iya bashi kudin da zai je ya nemi hakkinsa a ko'ina Laraba kuma babu wai na shakka na bada dukiya ko na bada kudi akan aje ta nemi hakkinta shine abin da nayi wanda kuma ban da nadama nayi tsakanin da Allah bai tsakanin don shi kuma wanda ya shari'a shi ya san dalilinsa ba ni ba alƙali ya kwace ya bayar ba ni ba
har yanzu jami'an kotun da suka ce za su wanke kansu ba su ce mana open ba idan sun faɗa za ku ji za mu sanya idanu akan wannan batun na Nura Suleiman duk abin da ya faru game da shi a nan gaba za mu kawo muku da ikon Allah yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya
Allah kyauta yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Le Metayo an ta tsegunta mana cewar tsohon ministan ayyuka na kasar jamhuriyar Kamaru Jenuji Messi hukuman Konak masu kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin biro zata zargo shi bisa ga tuhumar da take yi masa na rubuta ciki akan wadansu manyan kudade har miliyan 2 na saifin kudin jamhuriyar kasar Kamaru sai kuma jaridan Du Sahel ta rewacin kasar ta Kamaru ta labarta mana cewar wani su ƴan mata guda 2 sun kwance damaran su sun halaka mutane guda a garin Kwalfata yayin da suka tada mamman da yake jikin su za kuma muga jaridan The Star an da ita ma ta rawaito mana cewar kotun sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru zai binciki shari'a da ake yi wa ƴan awaren English kasar barista Agbabala da kuma Dr. Fontem Moncho BBC da waɗansu mutane guda 25 wanda ake cewa su ne kan uwar gami na rikicin da ya faru a wannan bangaren jaridan Nouvelle Expression kuma ta nuna mana cewar babban limamin Cocin Katolika na birnin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Monsieur Kileda ya ce matsalar ɗan awaren English shine ya kai shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabia yin bulaguro zuwa wajen Paparoma Francois a can kasar Italia musamman a fadarsa dake Vatican anda Paparoman yayi masa addu'a na zaman lafiya a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan The Post anda ita ma ta tsegunta mana cewar lauyoyin bangaren English kasar za su koma bakin aikin su ranar 2 ga watan Mayu 2017 bayan sun kwashe sama da watanni 5 suna yajin aiki amma har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba jaridan Independent kuma cewa ta yi tsohon ministan kudi na kasar jamhuriyar Kamaru Isimi Meye har yanzu yana kasar Amurka a zaune a birnin Virginia anda gwamnatin kasar ta Kamaru ta yanko mata sammaci amma har yanzu yana ce yana hola ayarsa zamu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Integration ita ma ta nuna mana cewar ministan cikin gida na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Rene Sadi cewa yayi matsalar da kasar ta Jamhuriyar Kamaru take fuskanta musamman ma na ɗan awaren English kasar dole ne a zauna akan teburin shawara domin a sasanta rikicin da yake tsakanin al'umman kasar Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna
Assalamu alaikum wa amurka sunana afukar cika mai gulo kan bugu jirgi sau ya zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa Allah ayo mana gudunma hukumomi na kasashe na lafiya ayo mana gudunma don Allah wannan cuta da ke damun mutanen jihar zamfara abin yayi yawa musamman annan babban jami'in jihar sau kallon mun da hukumomin mu ke bawa wallahi ba gaskiya bane sun ji haka nan kuma da suka ce abin ya tsakaita wallahi yanzu ne a ce cikin sa
assalamu alaikum ya magana malam mai zanen hula gwalalar jihar Bauchi dan ya bayar da dama ne cewa da hukumar lafiya ta jihar Bauchi cewa ta taimaka sai allurar rigakafin sankarau saboda kasancewa mun go lokaci na zafi kuma ta kuma wayarwa al'ummar jihar Bauchi kauna ta zagaya ta musu bayanin yanda za mu dauki bayanin yanda za mu kare kanmu daga kamuwa da ita wannan cuta kuma a gaya musu a ga abin da ke haddasa wannan cuta ta sankarau kuma abin da an aikata za a samu sauƙin kamuwa da ita kuma kamar yanda kuke allurar polio din nan kuka dage aka kawar da polio to shi ma ya kamata a cikin mutum domin shi sankarau ya fi polio illa domin shi ba gurguntarwa yake ba shi kashewa yake koyo
sai magana yi sara mun gulu haleja a jihar Jigawa mai girman sarauta yana kira da cewa shi shugaba Buhari bai iya siyasa ba kuma salon mulkinsa yana so ya yi kwaikwayon mulkinsa ne yadda na soja kamar na kanmu sunan wasannin da cewa kamata yi ka sani idan maye ya ci manta to ruwan da ba ta manta ba domin ya kai ne ta zo kiyawo a ƙauyuka da wuraren al'umma kake hada kwasa da Muhammadu Buhari wanda duk inda ta je kanta kana kan jama'a ne su zaɓe ta saboda shugaba Buhari kuma mu ma mun zaɓe ta ne saboda shugaba Buhari ya ce mana mai sassa amma yanzu kuka zo kuke saka mun da wani abu to ka sani cewa rana ba ta tsaya muna jiran Allah mun yi ya nuna mana shekara 2019
assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka mai magana malam da Lawanu Sa'idu yau zan yi tsokaci ne ga manya da ƙananan direbobin motoci a Najeriya da cewa ya kamata direbobin manya da ƙanana motoci su dinga mutunta junansu a lokacin da suke tuki akan titunan mu na Najeriya domin a gaskiya mafi yawan haɗurran da ake ke faruwa akan manya da ƙananan tituna a Najeriya duk laifin direbobi ne
assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria zan bi ra'ayin yanayin kan gidan kasuwar zauga ke cewa sarkin karo da martaba su hutu na biyu ya yi ko kuma wadansu ake ganin abubuwan da yake faɗa bai kamata ba a tsirarin wasu domin ana ra'ayin shi ya dace irin su ma ya dace sai irin wannan maganganu
to madalla da wannan ne muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kana takaice to a takaice Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskar nan da ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Siriya makon jiya ta fashe ne a ma'ajanar makaman 'yan tawayen Siriya inda aka ɓoye ta bayan da aka kai harin jirgin sama wani rahoton Amurka ya nuna cewa lashaka wannan gubar iska da niyya aka baɗa ta kan farar hula ba wanda ya cancanci irin wannan wulakancin abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin sama na United Airlines Oscar Monash ya faɗa kenan bayan wani al'amarin da ya faru ranar Lahadi inda aka yi ma wani matafiyi jina-jina a lokacin da aka yi ƙoƙarin fitar da shi daga jirgin da aka ware masa fasinja da wato suka yi wuce wato ka'ida a filin jirgin saman Harris da ke Chicago.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci Charles Hall ni Ilana Ibrahim yake cewa sai an jima ku jo su abokan aikin mu na wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago inda muke ci gaba da tattaunawa da Alhaji Sa'adu Maso Kano tattaunawa ta ƙarshe yanzu sai mu ce ku ne lafiya mu kuma ku ne lafiya.